وتهي واستنى بسنته الى ميد الباي هكا يان اوا السلام عليكم ورحمه الله بركمه da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 11 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta 30 zamu fara daga kanta yau sai mu bi da abin da zai biyo bayan ta insha Allah kafin haka akwai tambayoyi a takeice mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen ƙasar Libya ne ko mahaifiyarta ƴar Libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai aurensu ya mutu sai uwar ta koma kasar Libya da zama dama can ne kasar su daga baya sai Allah ya karbi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son ya je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can Libya din walalla dan yayi ta'aziyya ga dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hana shi tafiya shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba yayi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumunci ƴan uwan mahaifiyarka a sanadiyar da suwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba tunda ba ya da hujja na ya hana ka wannan zumunci zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana ƴaƴa su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda kila wani abin da uwar ta yi lokacin da take da rai sai ya huce akan yaya wanda wannan ba daidai bane ba fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a bankasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana karya azumi daukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntube ya fadi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga jikin dan adam baya karya azumi kai bayani akan tarbiyya cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna Al-Jawi lil Fatawi ina jin Al-Hawi ne ka sa dugo a karkashin jimin sai ka cire wannan dugo Al-Hawi lil Fatawi na Malam Abdurrahman ibn Abubakar ibn wane ne As-Suyuti ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai banda wannan shi littafin Suyuti ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yi da kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaransa mu muka karanta muka gani dan ire-iren mu bamu isa mu ci gyaran Suyuti ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da yana ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyanar suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan littafin Al-Hawi lil Fatawi suka ce kamata a sa masa suna Al-Hawi lil Balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bid'o'i da dama da ya giggina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai na ilimi amma fa kar ka manta kamar yadda na faɗa Imam Suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗu a bankasa yanzu ko da jalalai ne kadai yaɗuwar jalalai ne a duniya wanda malaminsa ya rabi shi ya zo ya ƙarasa rabin yaɗuwar jalalai ne a duniya ai kusan duk har waɗanda suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafinsa kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a faculty na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribir rawi cikin masalahul hadith shi ma da yana cikin muqarrarat wato littafan da ake karantar da su a kulliyatul hadith a jami'ar musulunci ta Madina da littafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikinsu kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora akan ka'idar da Imam Malik ya bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr fa asara ila qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a bankasa ana iya ɗaukar maganarsa da ta dace da daidai a karba wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayansa yace sai mu abucin wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Dan haka ya dan uwa, wannan littafi na Suyuti haka ne abin da ka faɗa akwai shi a ciki, amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba, kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba, shi da kansa yace maulidi din bid'a ne, kirkiro shi aka yi, amma kuma ya ce a ci gaba da yi, kaga ba za a biye masa ba akan wannan magana. Wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi duka ijma'i akai, ba inda aka saba da wanda yake inkari da wanda yace ai duk sun yadda bid'a ne, sai dai wanda suka ce kar ai sun ce dan manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, wanda suka ce ai suka ce akwai bid'a mai kyau, bid'a ne amma mai kyau. Amma ittifakin bid'a ne kowa ya sallama. Jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko su ce ba bid'a ba ne, amma duk malami ya yadda maulidi bid'a ne, duk malami wanda zai wanda duniyar ilimi ta san shi, wanda baya da son zuciya. Mace sai take yawan ganin aljanu, to yaya za ta yi? Yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alqur'ani, ko kuma a karanta mata alqur'ani a matsayin ruqya, a samu wani malami mai tsoron Allah, mai kwatanta gaskiya, mai kwatanta bin sunnar annabi, ya karanta mata alqur'ani. Karanta wa mutum alqur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa. To waɗannan su ne takaitattun tambayoyin da muke tare da su. Za mu tashi a inda muka fara a jiya, fadin Allah ta'ala, wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله وتؤاية 30 كنان في سورة التوبة. قال بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
ابن جرير الطبري يا رويتو حديثي دسن ديك كاوازو اغا عبدالله دان عباس قال يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام ابن مشكم ونعمان ابن أوفا وشأث ابن قيس ودن متان ابن أكو wanda suna cikin shugabannin Yahudawa sun zo wajen annabi, wa Malik ibn Sayyid da na hudun su shine Malik ibn Sayyid. Fa qalu suka ce kayfa nattabi'uka wa qad tarakta qiblatana, ta yaya zamu bi addinin ka gashi ka bar alqiblar mu, da kana kallon baitul maqdis kana sallah, yanzu kuma ka juya kana kallon makka kana sallah, ta yaya zamu bi ka. Fa anzalallahu fi zalika min qawlihim, sai ubangiji ta'ala ya saukar da wani sashi na zancen su wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai karanta musu su ji su san wahayi ake musu, shine wannan aya. Wa qalat al yahudu Uzair ibn Allah, Yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne. Wa qalat an nasara al masih ibn Allah, haka su kuma Kirista suka ce annabi Isa wanda shine al masih dan Allah ne. Lafazin al masih wannan kalma ta yi tarayya da al masih ad dajjal, wato akan cewa dajjal al masih, akan ce da annabi Isa kuma al-Masih. Sai dai malamai suka ce shi annabi Isa Masihul Baraka ne, wato al-Masih ne wanda yake dauke da albarka, amma kuwa wancan kuwa Masihu ne wanda yake na al-Khusran wal Khasara, na tabewa da hasara. Sannan an ce wa annabi Isa al-Masih li'annahu yamsahu al-marida fa yabra bi idhnillahi ta'ala, yakan shafi mara lafiya sai mara lafiyan ya warke da iznin Allah. Yamsahu al-mauta fayuhyuna bi'izni Allah ta'ala, fayahyuna bi'izni Allah, yakan shafi matattu sai su rayu da iznin Ubangiji. Kaga al-Masihu din kenan. Amma shi ko Dajjal an ce musu na al-Masih li'annahu yamsahu al-ardh biqadamayhi, wato yana shafar kasa da tafin kafarsa. Abin nufi zai kai ya komo ya karade ko ina cikin duniya sai kafarsa ta je, in ban da gari biyu Makka da Madina zai ishe mala'iku suna gadi ba zai iya shiga ba. To dan haka wancan dan haka aka ce musu al-Masih, annabi Isa kuma dan wannan aka ce musu al-Masih. Da haka suke ta annabi Isa Masihul Huda, wancan kuma su ce masa Masihul Balala. An gane ku? Wa qalat an-nasara al-Masih ibn Allah, Kirista suka ce wai annabi Isa dan Allah ne. Sai Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim, waɗannan zancen suke nan da suke faɗa da baka wanda yake babu kamshin gaskiya a cikinsa. Yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka kafirta a da. Waɗansu malamai suka ce waɗanda suka kafarta a da ana nufin iyayensu da kakanninsu, waɗanda su jikokin suka gaji aqidar daga wajensu. waɗansu malaman suka ce a'a ana magana wato ana nufin waɗanda suka kafirta tun da ma'ana kafiran Makka, domin a cikin su akwai waɗanda suke jingina ma Allah ɗa ko ƴaƴa. Dan kafiran Makka suna itikadi, suna kudurin cewa da Jibril da Mika'il da ragowar mala'iku dukkan su banat ne, ƴaƴa mata ne, sannan baya ga haka kuma ƴaƴan Allah ne. To kaga kenan, idan su Kirista da aka ba su littafi wanda ya kamata su kaucewa wannan aqidar, sai kuma su ma suka gina akai. Su Yahudu da aka biyo littafi wanda ya kamata su kaucewa wannan aqidar, sai ma suka gina akai. Kaga ya zama qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Sai zanto anan gurin zargi ne ake yi ga Yahudawa, tunda akwai littafin At-Taura a gare su, wanda wahayi ne na Allah, wanda ya aikowa annabi Musa alaihi salam, kuma annabawa da dama suka zo suka jaddada yin aiki da ita, ciki har da annabi Uzairu. Dan yahkum bi annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhbizu min kitabillah. Sannan kuma su kansu wato ainihin nasara, waɗanda an saukar da linjila ga annabi Isa dan ta zama shari'a, kuma ta kunshi tauhidi da kadaita Allah, amma tare da haka su yarda mutanen Makka maguzawa su yi musu barbarar wannan aqida ta danganta ma Allah da kuma su yarda. Kaga ya zama abun dindi. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl sallati qatalahum Allah anna yufakun, wa to halaka ta riske su, halakar Allah za ta hau kansu. Anna yufakun, tayaya suka bari ake kautar da su daga tafarkin gaskiya. Aya ta gaba.
Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun.
Ubangiji ce ittakhadhu ahbarahum, lafazin ittakhadhu, wannan wawul jami din da ke ciki tana komawa ne zuwa ga Yahudu da kuma Nasara, wato Yahudawa da kuma Kiristoci. Ittakhadhu, sun riki ahbarahum, malamansu, ubanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu. Domin lafazin ahbar jam'i ne na kalmar alhabru, idan an ce alhabru malami ko masani, akan yi wa hawun din fataha a ce alhabru, akan kuma yi mata kasra a ce alhibru, kowanne ka faɗa a larabci yayi. Kamar yadda arruhban jam'i ne na arrahib, idan an ce arrahib a larabci ana nufin al'abid alkhashi, wato mutumin da yake mai tsoron Allah ko mutumin da yake mai yawaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu ahbarahum, sun bi masanan cikinsu, wa ruhbanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu, suka rike su a matsayin arbaban min dunillahi. Arbab jam'i ne na rabbu, wato sun rike su a matsayin alloli ba Allah ba. Wal masih ibn maryam, kuma sun rike annabi Isa shi ma a matsayin Allah banda Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana sun yadda da Allah a matsayin babban Allah, amma kuma sun sanya masa kishiyoyi, annabi Isa Allah, sannan su Yahudu Uzairu ma Allah, sannan kuma wato ainihin malamansu da suke biyewa su ma da alloli ne, haka kuma masu yawan ibada da gudun duniya da tsantseni a cikin rayuwarsu wai su ma duk alloli ne. Shine ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu, wa ma umiru, ba umarci su da komai ba, illa liya'budu ilahan wahidan, sai kawai su bautawa Allah abin bauta guda daya, la ilaha illa hu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, subhanahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata gare shi. Abinda ake nufi da tsarki ya tabbata gare shi, kamala da cika ta tabbata gare shi, kamala kishiyar nakasa, babu wata nakasa ta tare da Allah. Jingina masa ɗakuwa nakasa ce, haka jingina masa mata nakasa ce, jingina masa abokin tarayya din nakasa ce. Domin mai mace yana da bukatuwa zuwa ga matarsa, mai ɗako ƴaƴa yana da bukatuwa zuwa ga ƴaƴansa, to jingina ɗa ga Allah ya zama jingina ma Allah nakasa da tawaya. Shi yasa ya ce subhanahu ya tsarkaka, amma yushrikuna, daga abin da suke tarin yashi da shi, su haɗa shi da shi a matsayin ɗa, a matsayin mata, a matsayin abokin tarayya. to kaga wannan aya tana nuna zargi a gare su dan sun rike malaman su da masanan su. Wato lafazin akhbar malamai suka ce yana koma zuwa ga Yahudawa tunda su ne suke baiwa ilimi muhimmanci, sai dai kuma kash ba sa aiki da ilimin. To su kuwa mabiyan sai suke dauka ai malam wani ba zai mun kariya ba, dan haka gaskiya zai fada mu. Su kuma malaman akwai son zuciya ta tare da su ta yadda ba za su fada musu gaskiya ba. To sai mabiyan suka rike malaman, sai malaman suka kai su suka baro. Amma su Nasara ko Kirista su babu ilimi da yawa a cikin addinin su, dan ba za ka samu wanda ya haddace Bible ba irin yadda za ka samu mahaddatan Al-Qur'ani. Yanzu a nan garin Maiduguri kawai a ce gaggan mahaddata Al-Qur'ani ba za su kidayu ba, amma ka kawo mahaddacin Bible a kakkaf din Najeriya kila ba za ka samu ba a kakkaf Najeriya. Amma yanzu ko a nan masallaci idan aka ce kawai ana son zunzurutun mahaddata Al-Qur'ani, mafi karanci a samu 100 ko 200 ko 300. Wannan shine kyakkyawan zatona ga waɗannan fuskoki masu albarka da ke gabana, da su da na wajen da su da na wajen lallai akwai gaggan mahaddata ko shakka babu. Alama anan gurin shine duk inda naja aya ba daidai ba akan mai da ni kan daidai idan nayi kuskure saboda mu'jiza ta Al-Qur'ani. To wanda su ko ba za ka samu mahaddata littafin su ba ta tare da su, to wannan yasa ilimi ba da yawa a cikin su. To tunda ilimi ba da yawa a cikin su, sai suka furuduwa da mai gudun duniya cikin su. Cikin su duk wanda yake da gudun duniya baya cin mai kyau, baya cin mai kyau ya kiye aure, kaga alamar gudun duniya kenan. Yana tafiya kafa ba takalmi, kai ba hula, alamar gudun duniya kenan. To sai su rudu da shi, su dauka cewa wannan shine babban titi express zuwa ga Allah. To shi kuma sai kai sai ya baro. To shine sai Allah ya zarge su gaba daya. Waɗannan sun rike malaman su waɗanda ba tsoron Allah ta tare da su, waɗannan ku sun rike jahilan masu ibadar cikin su. Dan abu daya kadai baya tsirar da mutum, ilimi ba tsoron Allah baya tsirar da dan adam. Tsoron Allah ba a garwaya da ilimi ba baya tsirar da dan adam. Ina fata an fahimta. Khushu'i da zuhudu da gudun duniya kadai baya tsiritar da mutum, dan inda wannan ne kadai zai sa mutum ya tsira. Da su Aplatun da su Aristotelis manya-manyan arnan nan na daular Girkawa su suka fi kowa gudun duniya, amma kuma kowa ya san cewa ba akan tafarkin musulunci cike ba. Da haka tsantseni da gudun duniya ba shine alama ta mai tsoron Allah ba. Mai tsoron Allah a ga tsantseni da gudun duniya garwaye da ilimi, tataccen ilimi. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi, ilimin da ya ginu akan littafin Allah da sunnar annabi bisa ga fahimtar magabata na gari. Fatawa idan ka kawo aka ce waye magabacin ka, sai Abubakar, Umar, Usman, Abu Huraira, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas. Amma ka fassara aya a ce ga yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara, ka ce ni ba ruwana da shi, ga yadda ni na gane. Kowa ya san wannan ba maganar ilimi kake ba, magana ce ta jahilci tsantsa. Dan ka'ida sai ka bi inda waɗancan suka bi sannan ka tsira. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfihum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Wallahi tallahi duk abinda zan dauka ko ka dauka ko mu dauka a matsayin addini yau wanda bai samu asali ba daga sahabban manzon Allah ba zai taba zama addini ba. Magana ce da Imam Malik yake faɗa da larabcin ta, dina faɗa yanzu da Hausa, yace malam ya kun fi zalika liyawmi dinan la yakunu liyawmi dinan, abinda bai zama addini a wancan ranar, ranar da sahabbai suke da rai, to ba zai zama addini ba a yau a ranar da shi Imam Malik yake. Kuma duba daga lokacin Imam Malik kuma zuwa yau, kaga dabi yake da lokacin annabta, dan shi tabi'u tabi'in ne, daga shi sai tabi'i sai sahabi. Amma yace a lokacin sa duk abin da ba a lokacin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai, to ba zai zama addini ba a zamanin sa shi Imam Malik. To yaya mu kuma yanzu abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai ya zama addini mu yanzu a lokacin mu a nan garin Maiduguri? Dan me ina fata an fahimta. Saboda haka kar mutane su rudu da malamin da bai da tsoron Allah, kar mutane su rudu da mai gudun duniya wanda babu ilimi ta tare da shi, jahili ne. Kuma ka san inda jahilci yake da yaudaran mutane, jahilci yana da wata matsala guda daya. Yanzu idan na tambaye ku menene jahilci, sai ku ce mun me? Rashin sani ko wanda baya da ilimi. Wannan haka dai waɗansu mutane da dama suke faɗa, amma waɗansu daga cikin malamai suka ce rashin sani ba shine jahilci ba. Ka fahimci kuskure kana tsammanin daidai ne shine jahilci. Ka ɗauki kuskure ka mayar da shi daidai, a ce dawo ka ce ba zan dawo ba, haka na fahimta, wannan shine jahilci. Domin wancan na farko rashin sani ya zama shine al-jahilul basir. Wannan ko wanda ya fahimci kuskure yana tsammanin daidai ce, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, to shine al-jahilul murakkab. La yadri wa la yadri annahu la yadri, bai sani ba ko bai san bai sani ba, to wannan shine jahilcin da yafi muni. dan haka ya ɗan uwa musulmi, duk ilimin mutum in baya da tsoron Allah baya zama abin koyi. Duk yawan ibadar mutum da gudun duniya da zai nuna a fili in babu ilimi tattare da shi, ba akan mizanin Qur'ani da hadisi ya ɗora takawarsa ba, da gudun duniyansa ba, da zuhudinsa ba, wannan shirme ne. Su Aflatun sun riga shi, su Pythagoras sun riga shi, su Aristoteles sun riga shi, manya-manyan arna a daular Girkawa sun riga shi. Idan ka dawo kuma tarihin musulunci, falasifatul Islam da ake cewa falasifatul Islam, wanda musulunci baya da malaman falsafa, amma tajawuzan kamar yadda wadansu suke faɗa, irin su Ibn Sina, irin su waye, duk sun riga irin waɗannan gudun duniya. Amma kowa ya san cewa gudun duniya su shirme ne tunda suna nesa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka karka rudu da malami sai yana da takawa, karka rudu da mai yawan ibada sai yana da mai, sai yana da ilimi. Mai yawan ibada jahili karka rudu da shi, ba su lokacin sai ki. Malamin da baya da takawa kuma karka rudu da shi, baya da tsoron Allah karka rudu da shi, ba ta lokacin sai. Sai mutumin da ya goma tsakanin ilimi da tsoron Allah. Da wannan ne al'ummar manzo Allah ta yi fifiko akan sauran al'ummomin baya. Yahudu sun girmama ilimi kuma suna da shi, kuma Allah ya ba da shi da suna da shi. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Allah ya ba da shi da suna da ilimi amma ba su yi aiki da shi ba, don haka bai tsira da su kome ba. Su kuma waɗannan jahilai ne, ba su da ilimi. Saboda haka da ba su da ilimi su nasara, su kuma sai Allah ya sa musu na abdallina fatattu. To kuma sai ake son kai ka tsaya a tafarki na tsakiya, ilimi, aiki. Aikin da ke nan ɓangaren sai ka ɗauka, ilimin da ke nan ɓangaren sai ka haɗa, sai ka garwaya su da juna, sai ya zanto ilimi haɗa da aiki. Amma ilimi kaɗai ba aiki ba tafarkin tsira ba ne, aiki kaɗai ba ilimi bisa ga zahilci ba tafarkin tsira ba ne. Allah sa mun gane. Ubangiji ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu. Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Adi ibn Hatim qala yati ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nazo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, wa fi unqi salibun, a lokacin a fuskata da cross dina a rataye da shi, min zahabin na zinariya. Fakala sai manzo Allah ce, ya Adi itrah anka hadha al-wasan, ya kai Adi jefar da wannan gunkin daga wuyanka mana. Wa sami'tuhu yaqra'u fi bara'a, naji kuma annabi na karanta wata aya cikin suratu bara'a, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala sai Adi yace da manzo Allah, amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu wa in harramu alayhim shay'an harramuhu. Yace a mabiya malaman Yahudawa da mabiya masu yawan ibadan cikin Kirista basu bautatawa malaman su ko masu ibada cikin su ba, amma abin da ya faru shine in sun halatta musu haram suka bi su akan haka, in sun kuma haramta musu halal suka bi su akan haka. Su halatta haram su bi su, su haramta halal su bi su. Sai manzo Allah ya ce tilka ibadatuhum, wannan ita ce bauta din. Dukkan mutumin da zai haramta maka abinda Allah ya halatta maka kuma ka bi shi, ya zama ka bautata masa, ba ka sani ba. Dukkan mutumin da wannan fide bautar malami baya nufin kwantawa da yin sujjada a gaban sa kadai, ya kawo abinda ba addini ba ka bi shi kana cikin sani, wannan ya zama nau'i ne na bauta a gare shi. Don haka malamai suka ce bin malamai idan an kaucewa tafarkin gaskiya kashi uku ne. Bi na farko, malami ya faɗi son zuciya ko ya faɗi kuskure, kuma ka yadda kuskure ne, ka fahimta cewa kuskure ne, an fahimtar da kai kuskure ne, amma ka gwammace gara ka bi shi sama da ka bi gaskiya, wannan ko shakka babu ka bautata mishi daidai da mai bautar gunki tsakaninka da shi. Na biyu, malami ya faɗi son zuciya ko ya fada cikin kuskure, ka gani kuskure ne, kana itikadin kuskure ne a cikin zuciyarka, ka yadda zancen Allah shine daidai, zancen manzon Allah shine daidai, amma kuma sai ka bi malamin dan wata manufa ta ka ta duniyarka da kake son ka samu, amma a zuciya ka san cewa kuskure yake kuma kana itikadin kuskure ne. Suka ce wannan abin da kai sunan shi kaba'irul dhunub, daidai da mashayin giya da idan ka tambaye shi me hukuncin da zai ce haramun ne amma kuma ya sha, daidai da mazinacin da idan ka tambaye shi me hukuncin zina zai ce haramun ne amma kuma ya tsike zina, daidai da barawon da zaka ce me hukuncin sata zai ce haram shi amma kuma yayi. To abin nan da kai baka kafarta ba, amma ka je wa babban laifi daga cikin laifuka, kaba'irul dhunub kenan, kabira daga cikin kaba'irul dhunub. Na uku shine wanda zai bi malami akan kuskure, malami akan san zuciya, amma shi yana tsammanin malamin a daidai yake saboda karancin iliminsa, karancin fahimtarsa, karancin ganewarsa. to wannan sai malamai suka kasa shi biyu. Na ɗaya daga cikinsu shi ne wanda akwai yiwuwar yadda zai biya gano daidai ko kuskuren malamin a tattare da shi, amma ya ƙi bin hanyar ya gano, kawai ya tsaya akan haka yana binsa a makance blindly. To wannan wato daidai yake da wancan na farko. Na biyu, ba yadda zai ya gane don kila malamin shi kaɗai ne malaminsa a garinsu ko a shiyarsu ko a unguwarsu, bai ji wani baban da shi, bai gwama maganar wani da tashi ba, yadda zai iya ganewa? Don haka sai yake bin malamin tsammaninsa malamin daidai yake 100%. Malamai suka ce wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji, abin da ya yi ba kafirci ba ne, abin da ya yi ma baya cikin kaba'irul dhunub. Amma daga ranar da Allah ya ganar da shi kuskure ɗaya cikin kurakuran da malamin ya ɗora masa, ya zama wajibi ya bi daidai ɗin ya kyale kuskuren malamin. To haka ake karkasa malamai ko kuma mabiya malamai a ilmance. A nan gurin sai ka duba ka ga cewa kai a wani aji kake, a ajin farko ko a aji na biyu ko a aji na uku. Karka manta aji na uku A da B ne, a A ɗin kake ko kuma a B kake, ko kuma tunda Larabci muke a Alif kake ko a Ba'un kake, ma'ana sai ka san a wani aji dai kake. Da haka ƴaƴan uwa musulmi, hakikanin gaskiya babu abin da zai tsamar da mutane sai ilimi. Shi ko ilimi, ilimi mai amfani, ilimin littafin Allah, ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma shi ilimi, kamar yadda malamai suke cewa, wato wahadatun mutakamila, ko da yana da bangarori kashe-kashe, taqsimat dakhiliya, waɗansu rabe-rabe na cikin gida, ka ce wannan tauhidi, wannan fiqhu, wannan hadisi, wannan ilmul qira'at, wannan tafsiri, wannan tajwidi, wannan mustalah, wannan sira, wannan usulul fiqh, wannan alqawaidul fiqhiyya, wannan aljarh wa ta'dil. Amma dukkanin su yakhdumu ba'daha ba'dan, sashin su yana hidima ga sashi, sashin suna taimakawa a fahimci sashi. Idan ka dauki ɗaya bangaren ba za ka iya fahimta sauran ba, sai ka dauka duka, to sai ka fahimci kowanne daga cikin kowanne. Shine wani mai hikima cewa, wani mai hikima yake cewa, khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in, khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in. Abinda wannan magana take cewa, a cikin komai ka dauki wani kaso, amma ka zaɓi wani abu ka ɗauki komai a cikinsa. A cikin nahawu, a cikin tafsiri, a cikin balaga, a cikin adab, a cikin sarfu, a cikin mustalahul hadis, a cikin usulul fiqhi, a cikin sira, a cikin tajwidi, qira'at, a cikin komai ya zanto ka karanci wani abu koya yake. Amma sai ka zo ka ɗauki ɗaya, kuma sai ka ɗauke komai da komai a cikinsa. Ma'ana ya zanto kana da specialization kina a ilimi. Lokacin da kake matakin farko na secondary, ana karantar da kai wajen madda goma ko kasa da haka ko sama da haka. Amma kana ƙara yin sama, ana rage masu dawo hudu, kana ƙara yin sama su dawo kaza, har a zo a dawo da kai kan wani abu daya wanda shi zaka yi mayata a kai, ka zanto shehun malami a kai, ya zanto shine course ɗinka. To wannan haka ka'ida take. Babu yanda za a yi ka san tafsiri baka da nahawu, baka da balaga, baka da adab, baka da sarf. Idan ko ka ce ka san su wa an malaminka, dan ba a iya koyon shi daga sama. Shi kuma ilimi ba a gadon sa, ana gadon kuɗi. Babanka idan attajiri ne ya mutu ka gaji kuɗi, gonaki, motoci da gidaje. Amma idan mahaifinka ya mutu yana malami, sai dai ka gaji littattafai. Amma ya za ka yi ka karanta ko baka iya karantawa? Ba a gadon ilimi sai ka yi shi. Kuma shi ilimi kana yi shi ne a wurin mutane ƴan uwanka. Kai ba mala'ika ba zai ke zuwa wurinka, irin da yake zuwa wajen manzon Allah, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wancan ilimi ne ladunni, daga Allah zuwa Jibril zuwa ga manzon Allah, babu wata wasa a hanya. Amma mu ko duk ilimin mu yanzu akwai hanyoyi, akwai mutane da dole an san su. In ka san Qur'ani wai karantar da kai, in ka san hadisi wai malaminka hadisi, in ka san fiqh fadi malaminka fiqh, in tafsiri ka karanta fadi malaminka tafsirin. Su wane ne malamanka, kuma wanda an san su sun shahara a duniyar ilimi cewa malaman wannan fannin ne? Ba ƴan kankanba bane ba. Amma idan wani mai kankanba da iya surutu ya je koyar da kai, wato mai iya surutu ya koya daga mai iya surutu, wato sanadin gaba ɗaya duk masu surutu, ma'ana ya zama sanadinka gaba ɗaya na masu surutu ne, sanadinka ba na malamai bane ba kenan. Allah sa mun gane. اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم سنة سوسة قسم بشي حسكيان الله بأفواههم دباكنانسو سوسوا واتنسو لغتكم ما لمن يهوداوا دواتنسو لغتكم ما سو إبادة النصارى سنة سنة su bice hasken Allah da bakunansu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace dukkan wanda ya san wani abu na gaskiya ya kibi to yana da kamanceceniya da Yahudu, don haka duk ayat da take magana akan Yahudawa ta shafe shi ta kusa ko ta nesa. Sannan dukkan wanda ya zabi ya zauna cikin jahilci a cikin al'ummar mu ta musulmai, ya zabi ya zauna cikin jahilci wani yana wasa da kwakwalwarsa yake nemi ilimi, to yana da kamanceceniya da Krista. Duk ayat da ke zargin Krista a cikin Alkur'ani ko hadisin da ke zargin su ya shafe ka ta kusa ko ta nesa. Yaushe ne zaka tsira daga tuhumar ayat da suke magana akan Yahudawa, daga tuhumar ayoyin da suke magana akan Krista? Shine idan ka yarda ka yi ilimi baka zaga son zuciya ba, kuma idan ka yarda ka yi aiki da ilimi wato kar ka yi aiki da jahilci, to a wannan lokacin ka korewa kanka kamanceceniya da Yahudu ko da Nasara. Ubangiji yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, so suke su bice hasken Allah da bakunansu. Wato kenan mai hujja ya kawo hujja su kuma sai su kawo surutu, mai bayani ya kawo bayani su kuma sai su tayar da hayaniya. Wannan lokacin ma idan ana karatu su ce a tayar da rikici, a tayar da hayaniya, wannan sunnar kafiran da kenan. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u لهذا القران والغو فيه سكتي idan kun ji ana karanta alqur'ani kar ku saurara ku yi surutu dan ku ci galaba, dan idan kuka bari kuka saurara za ku gane, to shi kuma baya san ku gane, su kuma ba sa san ku gane, to sai ku tada hayaniya. To idan ka tada hayaniya kaga babu ganewa, an tashi da hayrani hayaya 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 hayaya, mana kamar yarda alqur'ani wajen surutu, wajen zagi, wajen ashariya, inda ake karanta ayoyin Allah, a karanta hadisan manzon Allah, a karanta maganganun sahabbai da tabi'ai. Wani daga cikin shugabannin yan bid'a wanda yazo kwanan nan nan gare yake cewa idan kun ji ahlus sunna suna karanta alqur'ani ko suna karanta hadisi ko suna wa'azi, to iya gudun ka iya ladan ka. Kaga anan gurin yana tuhumar hankalinka, ya mayar da kai mahaukaci, domin in ya yarda kai da zuciya ne sai ya ce to ka saurara ka ji, inda ya daidai ka karba, inda bai daidai bar musu kayan su. In ka ji ahlus sunna na karanta alqur'ani ko suna haddasa na ko suna tafsiri ko suna wani abu, to tsaya ka ji. In ka ji sun fassara daidai ka karba, in ka ji abin da san zuciya ne tsantsa kyale musu kayan su. Idan ya ce maka haka, to ya yi girmama hankalinka da tunaninka, ya yarda kai da ne irin yadda yake shi da ne. Amma sai ya ce da kai in ka ji ana karatu iya gudunka iya ladanka. Kaga anan bai mayar da kai ɗa ba, ya mayar da kai bawa. Bai mayar da kai bil'adama ba, ya mayar da kai dabba. Bai mayar da kai mai hankali ba, ya mayar sai ka mara hankali. Dan me zaka ce iya ka ce ana karanta Qur'ani kuma in fita a guje, ana karanta Qur'ani kuma in gudu, ana jan aya kuma in tashi in yi surutu in yi hayaniya. Famalahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humrun mustamtira farrat min qaswara bal yuridu kullu an yusa. Me ya same su ana wa'azi sai su gudu, sai su kawar da kai, sai su juye baya? Me ya same su? Ka'annahum humrun mustamtira, kamar jakuna na daji. Haka Allah ya ce jakin daji. Farrat min qaswara, waɗanda suke gudu in sun ga zaki ko in sun ga maharbi. Ma'ana duk wanda ya ce in ana karanta Qur'ani ka gudu, ko in ana karanta Qur'ani ka yi surutu, ka yi hayaniya, ma'ana ya mu'amalance ka da waɗannan ayoyin da cikin suratul mudaththir. Ka annahum umurun mustamtara farrat min qaswara. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, so suke su bice hasken Allah da bakunansu. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, Allah ya ki sai ya cika haskensa. Ubangiji ta'ala shi ke taimakon sunnar annabi, ba ƙarfinmu ba ne ba dabarunmu ba ce. Sun fi mu shekaru, an riga sanin su kafin a san duk wani malamin sunna. To amma kuma sai ake sauraron ahlus sunna ba a sauraron su. Shi ahlus sunna ba dan fuskarsa ko zanen da ke fuskarsa ba ake sauraronsa, saboda abin da yake ɗauke da shi na ayoyin alqur'ani da hadisai, wanda zai faɗa sai mutane su ji ya dace da fitra da Allah halicce su akai, tsarki da Allah halicce su akai. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Abun ba shekaru bane, in ka faɗi gaskiya sai abe ka, ko baka da shekaru. In ko kai ƙarya, kai dabaru da kwane-kwane, sai a kauce ma duk girman rawaninka, duk shekarunka. Ai ba wanda ya saurare ka. Haka ne ko ba haka bane? Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ubangiji shine ya turo manzansa bil huda da shari'a, wa dinil haqqi da addinin gaskiya, liyuzhirahu ala ad-din kullihi, dan ya daukake shi akan dukkan addini, walau kariha al-mushrikun, ko da mushrikai sun ki. Da ubangiji ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, Allah shine ya turo manzansa da shari'a, wa dinil haqqi da addinin gaskiya, shari'a al-qur'ani kenan, din al-haqqi musulunci kenan, li yuzhirahu dan ya daukake shi. Lafazin hu wannan dhamirin yana komawa zuwa ga me? Shin yana komawa zuwa ga rasulahu, ko kuma yana komawa zuwa ga al-huda wa din al-haqqi? Malaman tafsiri suka yi magana biyu. Magana ta farko suka ce al-dhamiri cikin li yuzhirahu yana komawa zuwa ga manzon Allah, ubangiji ya turo manzansa da shari'a da addinin gaskiya, li yuzhirahu dan ya fifita shi annabi. An gane ku? Ala addini kullihi, sai zanto ala ahli al-adyan kulliha, akan dukkan ma'abuta, wani mai addini, wani mai addini, dukkan wani mai aqida, to Allah zai fifita manzan Allah akan sa. Duk wani sahibu da'awa wanda yazo da wata da'awa ta daban wanda ba musulunci ba, ba tauhidi ba, ba kadai ta Allah ba, to Allah zai fifita da'awar manzan Allah akan da'awar sa, zai fifita manzan Allah akan sa. Shine li yuzhirahu ala addini kullihi, wadanda suka ce li yuzhirahu yana komawa zuwa ga wato ainihin al-huda, wato kenan al-huda nan dama shine al-Qur'ani, din al-haqqi musulunci, al-huda al-Qur'ani. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan, Qur'ani kenan. An gane ko? Wa rahmatul lil mu'minin, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahama dake cikin tan Qur'ani, haka nan ma rahmatihi Qur'ani, haka kuma huda din al-Qur'ani. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan, Qur'ani din kenan. An gane ko? Wa hudan wa rahma wa bushra, daddi al-Qur'ani kenan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan. Ina fata an fahimta, daddi al-Qur'ani kenan. Ashe dan Allah ya daukaki al-Qur'ani ala ad-din kullihi, akan dukkan wani littafi na wani addini wanda ba al-Qur'anin ba, to al-Qur'ani an fifita shi akan sa. Walau kada al-mushrikuna, ko da mushrikai sun fi. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga ummuna Aisha, Allah ya kare da gare ta, qalat tati sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da mantan Allah tabbata gare shi yana cewa, la yazhabu al-layl wa an-naharu, dare da yini ba za su tafi ba, hatta tuba da Allah wal uzza, har sai an dawo kuma an cigaba da bautar Allah da uzza. Abin nufi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama, yadda da aka bauta Allah da uzza, kuma a ƙarshen zamani kuma zuwa bauta Allah da uzza. Fa qultu ya rasulullah, sai tace ya manzan Allah, in kuntu la azunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karaha al-mushrikun, ni ko da na kasance ina zaton lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, anna zalika tamman, to addinin ya riga ya cika, shikenan kuma kafirci ba zai sake dawowa baya ba, yazo ya samu wata tacewa a duniya. Na dauka idan an cika addinin kuma shikenan. Haka tace da manzan Allah, qala sai manzan Allah ce, innahu sayakunu min zalika ma sha Allah, addini zai samu daula a bankasa, zai samu yaduwa, zai samu karbuwa iya lokacin da Allah ya so. Summa yab'athu Allahu rihan tayyiba, sannan a ƙarshe Allah ya turo wata iska mai daɗi. Fatuwaffi kullu man fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman, wannan iska sai ta dauke ran dukkan wanda a zuciyarsa akwai gurgudan zarra na imani. Wato wata iska ce mai daɗi da Allah zai turo, ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama zuwanta. Idan ta zo za ta ɗauke dukkan rayukan mummune gaba ɗaya. Fa yabqa man la khaira fihi, sai ya zanto waɗanda za su yi ragowa a cikin duniya su ne wanda babu sauran alkhairi tattare da su. Fa yarji'una ila dini aba'ihim, sai su koma addinin iyayensu na da, na gargajiya, na bautar Allah da Uzza. Abin nufi dai, ko da ka ga wannan hadisi cikin Sahih Muslim, alaƙarsa da wannan aya ita ce, ita ayar na nuna lokacin da gaba ta yi gaba da addini, addinin zai samu ƙarfi, zai yadu. Amma kuma baya nuna idan ya yadu a ban ƙasa ya dawo mutum shikenan, a can kusa da tashin kiyama kuma Allah zai dauke rayukan dukkan mamane sai ya zanto cewa kafirai ne lilis a ban kasa akan su za a tashi kiyama. Shi yasa manzo Allah ya ce mafi sharrin halitta a ban kasa sune waɗanda suke rikar masallatai a matsayin wurin binne mutane, ko wanda suke rikar kaburbura a matsayin wurin yin sallah, masu yin sallah, masu masallatai akan kabura, akan kaburbura a makwantai da sunan waliyai, daga nan sai wanda kiyama za ta tashi akan su, sune mafi sharrin halitta a ban kasa. Allah tsare mu. Sai Ubangiji ya ce mu,
ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbani war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
إن كثيرا من الأخبار للي ديوة دغتكم معلمان يهوداوة war ruhban da masu ibadar cikin nasaranci da kiristanci la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna. Cin dukiyar mutane ta hanyar barna shine su halatta musu haram ko su haramta musu halal dan su samu wani abu a wajen mabiyansu, su koye gaskiya dan su samu wani abu a wajen mabiyansu. La ya'kuluna amwalan nas bil batil sannan wa yasudduna an sabilillah suna kautar da mutane daga tafarkin Allah. Lafazin al-aklu da yake la ya'kuluna amwalan nas bil batil malamin suka ce ubira bil akli amma al-muradu al-manfa'a, abinda ake nufi ba wai ci kadai ba, suna yin amfani da dukiyoyin wala Allah ta hanyar ci, wala Allah ta hanyar tufafi, wala Allah ta hanyar abin hawa, wala Allah ta hanyar gina gidaje. La ya'kuluna ba sa ciyar da su dan yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, ko ba sa fitar da haƙƙin Allah na zakka a ciki. Fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi. Yaushe za a yi musu azaba mai radadi? Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam, ranan da za a ƙona dukiyoyin a cikin wutar jahannama, a narkar da su su zama wuta. Fatukuwa biha jibahuhum, sai a rinka yi musu lalas da su, wato ana goga musu su a goshinsu. Wa junubuhum da sasanninsu, gefen dama da gefen hagu. Wa zuhuruhum da bayansu, gadan bayansu. Sannan a ce da su haza ma kanaztum li anfusikum, wannan shine abinda kuka taskance wa kawunanku. Fazuqu ma kuntum taknizun, ku ɗanɗani abinda kuka kasance kuna taskance shi. Wato kenan za a narka dukiyar, tumaki ne, shanu ne wanda baka bayar da zakarsu ba, kuɗaɗe ne na gida na waje, daloli, sterling pound, sefa, nairori, baka fitar da haƙƙin Allah a cikinsu ba, ko menene za a tara su gaba ɗaya a narka su a cikin wuta. Fatukuwa bi hajibahum, alkayyu ai shine kamar abin da ake da guga, dutsen guga. Fatukuwa sai a riƙa goga wannan dukiyoyin, gashi sun narke da wutar jahannama. Ajibahum, jiba jam'i ne na aljabhatu, goshi kenan. Wa junubuhum, jam'i ne na kalmar aljamb, wanda yana nufin nan sashin da nan sashin. Wa zuhuruhum, jam'i ne na azharu, wato gadan bayan mutum kenan. Anan za a dinga goga dukiyoyin nasu. Malamai suka ce me yasa aka ce banci waɗannan bangarori da ambato? Fuska, aka ce duk wanda ya ji daɗin dukiya ya ji ɗanɗananta, akan gane haka a fuskarsa tana kyalli, saboda yana cikin yalwa, amma bai wa Allah godiya ba game da wannan. Suka ce sashi da sashi ai anan aljihu yake, haka za ka yi dan ka fito ko kuma ka ki fitowa da shi, haka za ka yi dan ka fito ka bayar ko kuma ka zira kuma ka kame ka ki fitowa da shi. Shi ne jibahu, zuhuruhum, kuma a nan gurin ne dukkan wani tufafi na alfarma da kasa, ai inda yake ɗaukan kaso mai tsoka shi ne gadan bayanka. Dan haka anan za a yi musu lallas da dukiyarsu, tufafin siliki da na alfahari da boyel da menene mai tsada da basu fitar da haƙƙin Allah ba suka moru da shi, za a yi musu lallas da shi a ranar tashin kiyama. A ce haza ma kanaztum li anfusikum, wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku. Sannan malamai suna tattaunawa dangane da alkanzu, menene hakikanin alkanzu, shin boye dukiya kawai dan na ajiye dukiya ya zama alkanzu, ko kuma ya halatta in boye indai ina fitar da hakkin Allah? Abin nufi ya halatta in yi ajiya, ya halatta in bude account a banki, ya halatta in ina da asusu, ya halatta ina da kadarori indai na fitar da hakkin Allah. Kowa ya yarda cikin malamai zance, wanda yake shine jumhurin malamai, shine dalilai na hakkin Allah a ciki ba kai laifi ba. Shi dalilai na shari'a suka nuna, shi dalilai na hankali suka nuna. Abinda aka ce dai ku ciyar, an fi komin tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Kaga min din nan ta biyiya ce, an fi ku ba'dan wa abqu ba'dan. Ku ciyar da wani abu kuma ku ajiye wani abu. Don shar'anta zakka ai sai dukiya ta yi shekara. To in ba ajewa ya za a yi ta shekara? In kullun ka samu za ka cinye a rannan, kullun ka samu ka cinye a rannan, ya za a yi ta shekara? Abinda Abu Dharr al-Ghifari shi ya fahimta, cewa in dai ka samu dukiya, ka samu wanda za ka ci a rannan kai da iyalinka, duk abin da ya tsoro a kan abincin wannan yinin kai da iyalinka, to haramun ne ka ajiye kwana a gida, dole ka bayar ga miskini. Shi a haka ya fahimta. Aka ce meye hujjarka? Ya ce na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana gaggawa, yana hanzari, ya fita daga masallaci. Aka ce menene? Ya ce wani haƙƙin Allah ne a gida na manta ban raba shi ba, nake kokari in je in rabar. Sai ya fahimta karkashin wannan hadisi kenan, ba za ka ajiye ko sisin ko ba a gida. Daga dai abincin rannan, to na gobe shikenan ka dogara ga Allah, in goben ta yi ka samu. Haka Abu Dharr al-Ghifari ya fahimta, ya gina wannan fatawar, ya tara mutane a Sham daidai lokacin Muawiya yana gwamna a Sham. Muawiya ya kirawo shi ya ce wannan fatawar ta ka ta yi tsauri da yawa, yaki sai kai shi kara wajen Usman dan Affan lokacin yana halifa. Sai Usman ya nemi ya zo Madina, da ya zo Madina ya ce abinda ka fahimta din nan ya yi tsauri da yawa, ba haka ne sauran mutane suka fahimta ba. Ana iya ajiye dukiya in an fitar da haƙƙin Allah. Shi kuma ce ba wani abin nan, matukar mutum abu ya tsoro akan buƙatar yau, to in ka ajiye ya zama kanzu. Ranar tashin kiyama yukuwa tukuwa bi haji bahu hum junubu wa zuhuruhum hadha ma kana tusli anfusuk. Usman dan Affan ya ce to ina baka shawara ka koma wani ƙauye ka yi zaman ka, dan a nan gurin cikin gari zaka tara mutane su bi ka, dan duk wanda ya zo da wata fatawa sabuwa akwai masu yayi sai su bi shi ruhu a tafi. To sai Usman ya mayar da shi ƙauye Ar-Rabza a can ya rayu har ya mutu. Me ya kore shi? Ba wai dan baya jin tsoron Allah, ba yadda baya takawa, ba ya yadda da imaninsa da komai, amma wannan fahimtar sa ta shi kadai zai iya jan mutane ƙarshe kuma su zama fitina ga saura. Dan haka Muawiya ya kawo ƙarshe wajen Usman, dan haka Usman ya mayar da shi Ar-Rabza. Duk wannan yana cikin sira, duk wannan yana cikin hadisai, ko cikin Bukhari ko cikin Muslim ko sunan Tufai. Duk wannan idan ka zo karkashin wannan ayar, in kana son ka duba ko tafsirin Ibn Kathir ko waɗansu tafsirai da suke kawo riwaya, duk za ka samu wannan. Wato kenan a cikin rayuwa, in a yanzu na fahimci cewa yin amfani da tape recorder ɗin nan haramun ne, to akwai bambanci tsakanin ni in ɗauke shi ni kadai in yi, da kuma in ce dole sai mutane kuma sun bi ni a kai. In na ware ni kadai nake ta yin kayana a gidana, ba tape recorder, babu talabijin, babu radio, babu agogo, babu komai, babu wata sallaya ma ta sallah sai buzu sai fata, ba na cin abinci sai a akwashi na itace, ba na shan kunu sai a cikin wato ainihin abin nan gidauniya, sai a cikin duma, ba na amfani da kwano, ba na amfani da kulflax. Sai a ce to wannan taka ce ta kai kadai je koma gefe kai ta yin kayanka, amma kira zuwa ga wannan sai ya zama fitina ga al'ummar musulmi. Dauko wani abin da kun yi ijma'i kai da su, kai da su kun yi ijma'i akan ababai 1,000 ko 1,200 ko miliyan, dauko su kai ta kira mara, ga sunan da yawa. Me yasa sai ka dauki wanda ka saba musu su duka sai kai kadai? Ina fata an fahimta. Ma'ana idan mutum yayi shuzut shi kadai akan fatawa, to zai je aiki ne da ita shi kadai, yadda Mu'az ya je aiki da fatawarsa shi kadai har ya mutu a garin ƙauyen Ar-Rabza, anan ya mutu. Abu Dharr kani ke so in ce Abu Dharr al-Ghifari, har ya mutu a can ya mutu. Ba wanda ya cuta, ba a cuce shi, bai cuci kowa ba, bai kawo al'ummar musulmi fitina ba, bai tayar da hayaniya ba. Shikenan sai aka zauna lafiya. Sannan kuma Allah zai hukunci ranar tashin kiyama. Muna da tabbas ɗin sahabi ne, idan yayi daidai yana da lada, in yayi kuskure ma yana da lada, tunda ba dan san zuciya yayi ba. Amma ɗaiɗaikun mu irin ni, irin Malam Sa'idu, irin ka, irina, ba lallai bane mu ko mu zanto muna da irin wannan matsayin nashi. To bala shi mai wannan matsayin ma ba a bar shi ya tallata cikin jama'a ballantana ko ni ko kai ko shi. Kaga wannan shine ka'ida ta gaskiya. Dan haka alkanzu ba a kiran abu da suna alkanzu, sai abinda mutum ya ki fitar da haƙƙin Allah a ciki, bai fitar da zakarsa ba, to ya zama kanzu. Dukkan mai dukiyar da bai fitar da zakarsa ba, to za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama wuta a kona shi da ita. Hadisi na Bukhari da Muslim kuma ya nuna za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama ƙatan maciji kumurci mai kora a ka. Ta zo ta kananna sai mutum ta tale bakinsa, tana masa tsartuwa ta dafi, tana cewa ana kanzuka, ana kanzuka, ana maluka. Da haka kenan dukkan wanda yake akwai zakka bai fitar ba, ya tabbatar wannan shine abin da ke jiransa. Sai fa in ya tuba ya yi maza ya fitar da haƙƙin Allah shi. Wallazina yaknuzuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi. Malamai suka ce me yasa aka ce wa la yunfiqunaha a madadin wa la yunfiqunahuma, tunda an ce adh-dhahab an ce al-fidda. Ai da sai a ce wa la yunfiqunahuma a madadin wa la yunfiqunaha. Suka ce akwai ire-iren wannan wajen ainihin wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiina, amma da wa innahuma, tunda an ce as-sabr an ce kuma as-sala. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwa ninfaddu ilayha, amma da ilayhima. Ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu, amma da wa la tawallaw anhuma wa antum tasma'un. Suka ce da ka'ida ta larabci, idan an ambaci ababai guda biyu a iya wadatuwa da lamirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba. Akwai wannan a larabci, Sibawayhi ya yi maganarsa a cikin littafin Alkitab, yace nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'ayu mukhtalifu, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'ayu mukhtalifu. Kaga ya asalin zancen nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wa ra'ayu mukhtalifu, amma sai shafi raduna radin da ya kawo ta wadatar da shi. An gane ku da ire-iren su a cikin harshen larabci. Sai Allah ya ce ne wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takrizun. Wannan shine abinda kuka taskancewa kawunan ku, dan haka ku dandani abin da kuka kasance kun taskancewa kawunan ku. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito, yace ta'til ibnu ala sahibiha ala khairi ma kanat, za a kawo raƙuma a koro su akan mai su, suna tattaka shi suna cikin mafi kamalar siffarsu, sun koshi bulbul da su, sai a koro su su rinka tattaka mai su. Idza huwa lam yutfiha haqqaha, idan bai bayar da haƙin Allah ba na zakka a ciki. Tata'uhu bi adla bi akfafiha, raƙuman za su rika taka shi da kofatansu. Wa ta'til ganamu ala sahibiha, za a koro tumaki da awaki a bisa ga mai su. Ala khairi ma kanat, a bisa ga mafi kamalin siffarsu, sun koshi bulbul, sun yi kitse, sun yi kiba, sun yi nauyi. Idza lam yutfiha haqqaha, idan bai bayar da haƙin Allah ba, tata'uhu bi azlafiha wa tantahu bi quruniha, za su rinka taka shi da kafafunsu, sannan kuma su ruka sukan shi da kafanninsu. Qala, manzon Allah ya ce wa min haqqiha an tuhlaba alal ma'i. Qala wa la ya'ti ahadukum yawm alqiyamati bi shatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar wa yaqulu ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'a kad ballagtu wa la ya'ti bi ba'irin yahmiluhu ala raqabatihi lahu rugha fa yaqulu ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'an kad ballagtu. Manzon Allah ya ce kada mutum ya zo ranar tashin kiyama yana dauke da akuya tana me akan wuyansa, ya biyo ni yana cewa ya muhammad, wato ya manzon Allah, sabaki in tsira, ka tece ni mana. Manzon Allah sai ce dashi la amliku laka min Allah shay'a, bana wadatar maka komai a wajen Allah. Kad ballagtu, tun a duniya na isar, kai kuma kaji ka ki yin aiki. Sannan mai raƙumi ya zo da katar raƙumi a dauke da shi a wuyansa, kaga baka taba ganin wani mutum ya dauki raƙumi ba, amma a kiyama zai faru raƙumin yana kuka. Fa yaqulu ya muhammad, mai raƙumin ya ce ya manzon Allah, ya muhammad, wato sabaki, ma'ana ka tece ni. Manzon Allah ce la amliku laka min Allah shay'a kad ballagtu, bana wadatar maka komai daga wajen Allah, na riga na isar. A takaice dai waɗannan ayoyi ya yan uwa, ko gaba wannan ta aya da sauran hadisan da ake kawowa don fassara ta, suna razanarwa, suna firgitarwa dangane da dukkan wanda baya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa. To sai mu dakata nan, abin da ya zama daidai Allah shi ba mu lada akai, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Sai mu tsoro.